الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wandangi ne go kuma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 17 ga watan Zulhijja shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 19 ga watan 9 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Asy-Syaikhul Allama Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi ne yau, ba laifi idan da tambayoyi suka yi iya gabata. Na'am. Wai misali, mace ce ce Allah ya ma mijinta rasuwa, ba ta da labari game da rasuwarsa. A wani lokaci ya dace ta fara iddar da ake kiranta ta kaba. Takan fara idda daga lokacin da labarin mutuwa ya cin mata, daga lokacin da ta samu labarin cewa mai gidanta Allah ya masa rasuwa. To daga wannan lokaci ta shiga idda da ta kaba. An gane ku? Saboda ita idda ta kaba ba wani abu bane ba kamar yanda a al'adance a gargajiyance cewa mace wai in Allah ya ma mijinta rasuwa sai a ranar Juma'a wata tsohuwa za ta zo wai ita za ta sanya ta cikin idda ta kaba. Kamar misali, ran Asabar ko ran Lahadi ko Litinin ko Talata ko Laraba ko Alhamis Allah ya ma mijinta rasuwa, wai sai a ranar Juma'a ita wannan tsohuwa za ta zo ta sanya ta kaba, ta koya mata wasu karatuttuka waɗanda ba su da kai balantana kafa, karatuttuka ne na shaidanu. Sannan kuma ta gitta mata wasu sharuɗa na cewa kada ta rabu da huta da tauzi, kuma kada rana ta gudo mata tana waje, kuma kada rana ta fada mata tana waje. Har ma wasu ƙauyukan wai al'adunsu mai ta kaba wai ba ta rabuwa da wuka a hannu da sauransu. To waɗannan duka ba su da asali. Shiga idda ta takaba shi ne samun labarin mutuwar miji. Da zaran an ce mai gidanki Allah ya masa rasuwa, daga wannan lokaci duk wasu kayan ado da wasu kayan kwalliya dole ne zaki nisance su take yanki. An gane ko? Kafin a je a binne shi kin shiga takaba. Kuma in aka ce takaba a shar'ance, abubuwa ne kamar guda uku wanda Allah ya shar'anta mana. Abu na farko, duk matar da Allah ya ma mijinta rasuwa dole ne ta nisanci dukkan wani kayan ado, hatta da kwalli, ko da idanta yana ciwo baya dacewa ta sa. Kamar yadda wata mata ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce a kenan misali kwalli, jambaki, lalle da wasu tufafi waɗanda suke na kayan ado da shafa turare da wani mai wanda yake mai kanshi da wani kifo wanda yake na ado, dole ne ta nisanci dukkan waɗannan abubuwa tsawon wata 4 da kwana 10 a matsayin ta na diya, in bai wace wata 2 da kwana 5. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wallazina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Tsawon wata hudu da kwana 10 za ta nisanci dukkan wasu kayan kulliya. Sannan abu na biyu, maganar zancen aure bata taso ba sai idan idda ta kai karshe. An gane ko? Kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya haramta mana haka. Ubangiji Ta'ala na faɗa, wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khitbati nisa'i aw akanantum fi anfusikum alima Allahu annakum satadhkurunahun walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluga alkitabu ajala. Dan haka ba maganar zancen aure a fito fili ai mata zancen aure ta karba sai an kai karshen cikar idda. Jirwaye da kaman wanka shi kadai ne Allah ya halitta akan iya ma matar da take cikin idda idda ta takaba. Wance dabi'un ki da halayen ki na burge ni, kowa ya same ki a huta, wance kar a manta da mu a unguwar ku dan Allah in kin samu kyakkyawar mace mai tsafta mai halaye na kwarai irin ki ki kama mu. To irin waɗannan maganganu ba laifi akan iya ma mace wadda take idda idda ta takaba. Abu na uku shine ba maganar ƙaura daga gidan da Allah ya ma mai gidanta rasuwa sai ta cike idda, sai ta cike kwanukan idda. Dole ne za ta ci gaba da zama a wannan gidan da Allah ya ma mai gidanta rasuwa. Idan gidan mallakar shi ne ko kuma na haya ne ya riga ya hannanta kuɗaɗen watannin da za su zo nan gaba, ko kuma masu gidan sun mata alhurmar ci gaba da zama har ta gama idda, kuma da sharadi ya zamanto akwai amintuwa game da rayuwarta da dukiyarta da mutuncinta, ba a tsoron abin da zai taɓa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa, to dole ne ta ci gaba da zama a wannan gida har a kai lokacin da za ta gama idda. Waɗannan al'amura guda uku su kaɗai ne ake kira da takaba. Duk wasu abubuwa waɗannan shigo da su ne aka yi ba su da asali a cikin addini. An gane ku? Kenan, don haka waɗannan su ne iya abin da yake takaba. A taƙaice dai abin da muke so mu sani, mace tana shiga idda ta takaba da zaran jin labarin mutuwar miji. Idan ba ta da labarin mutuwar miji, misali ya yi wata biyu ko wata uku da rasuwa, sannan labari ya cin mata, an gane daga ran nan za ta ɗau lissafi. Ba maganar ɗaukar lissafi daga ranar mutuwarsa, a'a, daga ran da labari ya cin mata, daga ran nan ne za ta ɗau lissafi. Ƙarin fa'ida, misali mace ce mijinta ya sake ta, ya rubuta takarda ya aiko cewa ya sake ta, ba ta da labarin sakin da aka mata sai bayan wata biyu ko wata uku ko shekara guda, daga ran da labarin sakin ya cin mata, daga ran nan ne za ta ɗau lissafi. Daga ran nan za ta ɗau lissafi. Hato, wai misali, kamar misali mutumin da ya yi zina da mace, wani iya zubilla, wai aka dora masa wani kudi cewa ya biya, menene matsayin wannan kudade? Yau, ai, duk wanda yake raye a cikin maraya yana jin karatuttuka na addini ya san wannan kudade ne haramtattu, ba doka bace ta Allah. A ƙauyuka ne ake wai misali wanda ya zina da wata mata sai a zo a dora masa kudi, kudin kashi uku ne. Akwai wanda za a ba ita matar da ya zina da ita, akwai wanda za a ba kudin da za a ba mijinta, sannan kuma shi ne gari shi ma da nashi. Wai in aka yi haka shi kenan an goge laifi. Ga dokoki na Ubangiji da ya tsara wanda ya saukar mana daga saman bakwai. Maganar wannan kudade ne haramtattu. Ko da kuka dora masa kudi kuka karɓo kudinsa, sai kun yi amayo su a ranar kiyama. Sai kun amayo wannan kudade a ranar kiyama an mayar masa da haƙƙinsa. Kuma wannan doka ta Allah tana kan shi. In ya tuba ya kyautata tuba, Ubangiji Subhanahu wata'ala na iya gafarta masa. Idan bai tuba bai samu Ubangijinsa da wannan laifi, Ubangiji Ta'ala yana iya azabtar da shi gwargwadon laifinsa, kuma yana iya yafe masa. An gane ko? Don haka wannan baya cikin ka'ida ta shari'a. Na'am. to ai wanda yayi zina da mata da mace idan aka ta samu ciki maganar cewa dan shi ne yayin karago bai mata su ba shari'a ita take ba mutum da an gane ko dan ku an same shi ba ta hanyar da ya halatta ba dan haka ba dan shi bane ba maganar yanka masa rago wannan baya mai da wannan da ya zama nashi domin da ne wanda aka same shi ba ta hanyar da ya dace a shari'a ko rago dubu ya yanka masa baya zama dan shi an gane ku ne cewa mutum ya dauki da ko ya dauki uwa in ya yanka masa rago ya dauki da kenan uwar ta haramta gare shi a wahayin su na shaytani in kuma wato wai uwar yake so to dan baya yanka masa rago ba to ko rago dubu ya yanka masa wannan baya zama dan shi domin dan ba a same shi ba ta hanyar shari'a ita kuma uwar babu wani dalili da zai haramta masa ita an gane ku babu wani dalili da zai haramta masa ita idan yana son ta yana kaunarta zai biya sadaki a daura musu aure a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun shiga babi na biyu a cikin wannan littafi kitabu bahara shine babu da aniya baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen wato makayai lafazin aniya jam'i ne na ina idan aka ce ina wato shine makayi wanda ake zuba wani abu a cikinsa sawa'an abinci ko abin sha wato asali game da duk wani makayi shine halacci an gane ku sai in an samu dalilin da ya ware cewa banda makayi kala kaza banda kaza domin ubangiji ta'ala ya faɗa huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ubangijin ku wanda ake kiran zuwa kadaita shi a cikin ibada shine ubangijin da ya halicci duk abin da ke duran kasa gaba ɗaya saboda ku duk wani abu da yake duran kasa Allah ya halicce shi ne saboda mu mu yi amfani da shi ya zame mana agaji akan bauta masa idan ka ce abu kaza haramu ne to sai ka zo da dalilin da ya haramtar da shi asali komai da Allah ya halitta shine halacci an gane ku dan haka kenan duk wani makayi da ake amfani da shi idan muka koma asali halak ne a yi amfani da shi sai makayin da shari'a ta haramta mana to shine a karkashin baban ma da yazo mana da hadisi na farko shine hadisin Hudhaifa ibn al-Yaman Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda manzon Allah yace kada ku sha wani abin sha a cikin makayi na zinari da azurfa sai yace wala ta'kulu fi sihafihima manzon Allah ya ce kar ku ci wani abinci wato a cikin farantansu lafazin sihab jam'i ne na sahafa idan aka ce sahafa wato shine kenan faranti a Hausa kenan shine a turance ake kiran shi da asset kenan shine ya ce wala ta'kulu fi sihafihima manzon Allah ya ce kada ku ci wani abinci a cikin farantansu ma'ana na zinare ko azurfa micece illa sai manzon Allah ya ce fa inna halahum fid dunya domin duk wani makayi da duk wani faranti na zinare ko azurfa manzon Allah ya ce nasu ne a nan duniya suwa wato su ne waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu domin su suke halitta ma kansu abinda ubangiji ta'ala ya haramta domin sun masa kunnen kashi shine yace fa inna halahum fid dunya domin nasu ne a nan duniya ma'ana su kafirai sai yace walakum fil akhirah ku ko mu'minai naku ne a gobe kiyama Allah ya tanada muku a gidan aljanna la anan nahiya ce hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa mu mu'minai baya halatta mu sha wani abin sha ko mu ci wani abinci a cikin makayi na zinare ko azurfa an gane ku dan haka wato makayi na zinare da azurfa yana daga cikin kayan jin daɗi na ni'ima wanda Allah ya tanada ma mu'minai a gobe kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratu zukhruf yuqafu alaihim bi sihafin min zahabin wa akwa Ubangiji ta'ala yace yan aljanna akan zagaya su wato bi sihafin da farantai min zahabi wato na zinare sai yace wa akwabin da kotuka su ma na zinare haka can yace wa yubafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira Ubangiji ta'ala yace akan kewaye yan aljanna bi aniyatin min fiddatin wato da makayai waɗanda suke na azurfa wa akwabin wato da kofika su ma na azurfa an gane ko na kaskon karau ne amma ita kulbar wato ita ma ta azurfa ce shine yace qawarira min fiddah ita kanta kulbar da aka kera wannan kofika da farantan Ubangiji ta'ala yace na azurfa ne don haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana wa lakum fil akhirah naku ne ku mu'mine a lahira ma'ana a aljanna farantai na zinare da azurfa da kofika na zinare da azurfa naku ne wanda Allah ya tanada mu to don haka a takeice wannan hadisi yana nuna mana cewa mu'mini baya halatta ya ci wani abinci ko ya sha wani abin sha a cikin makayi na zinare ko azurfa sannan kuma wannan hani ne wanda yake gamamme an gane ko ba bambanci tsakanin namiji da mace kamar yanda ya haramta ga namiji haka ya haramta ga mace a inda aka sha bamban tsakanin namiji da mace wajen yin ado da zinare da azurfa mace ya halatta ta yi ado na zinare ya halatta ta yi ado na azurfa an gane ko koriga da zani na zinare za ta yi wannan ya halatta gare ta hatta da takalmi na zinare mace takan iya yi amma daidai da masayin kwalli na zinare ba ya halatta an gane ko shi namiji an halatta masa yin zobe na azurfa amma zobe na zinare ba ya halatta namiji ya yi balantana wata mantir agogo ko wani alkalami ma'ana bik wanda yake na azurfa ko wani gilashi na zinare ko na azurfa ko wata gurmat ma'ana sarka da ake sanyawa a hannu duka baya halatta namiji yayi adan su na zinare ko azurfa zobe shi kadai ne aka masa rangwame ya kai yayi to amma bangaren ci da sha a cikin makayi na zinare ko na azurfa ba bambanci tsakanin namiji da mace gaba ɗayan mu Allah ya haramta mana sannan hadisi na biyu wanda shi ma bayani ya gabata a kansa hadisin Ummu Salama Allah ya kara mata yadda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa allazi yashrabu fi ina'il fidda inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam manzon Allah yace wanda ke shan wani abin sha a cikin makayi na azurfa kenan sha a cikin makayi na zinare min babu aula domin zinare yafi azurfa kima yafi shi daraja to anan wanda ke sha a cikin makayi na azurfa manzon Allah ya ce innama yushirru fi batnihi nar jahannam ya san da cewa kadai wutar jahannama ce yake fanfada a cikin cikinsa to ina ga wanda ya sha a cikin kofi na zinare ko ya ci abinci a cikin wato aset wanda yake na zinare shine yace allazi yashrabu fi ina'il fidda wanda ke shan wani abin sha a cikin makayi na azurfa wannan malaman larabci suna kiran shi al-iktifa a wadatu da bayanin wani abu game da wani abu wanda ba a ambata ba kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala wa ja'ala lakum min al-jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadhalika yutimu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun yace wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra Ubangiji ta'ala shine ya halitta muku sarabila wasu tufafi taqikum al-harra wanda ke kare ku game da zafi wanda yake na rana to bai ce ba wa sarabila taqikum al-barda kaga anan kenan an wadatu da bayani game da tufafin da ke kare mu game da zafin rana game da waɗanda suke kare mu da sanyi akwai tufafi na zamanin sanyi akwai lokacin tufafi wanda yake na zamanin zafi kenan anan kai ne zaka hararo wato wannan wanda ba ambata ba dan haka anan ne yace allazi yashrabu fi ina'il fiqa wanda ke sha a cikin makayi na azurfa an wadatu da wannan lafazi game da wanda ke sha wato a cikin makayi na zinari kenan shi min babu aula shine yafi dacewa ma a hana sai yace innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam maza Allah yace ya san da cewa wutar jahannama ce yake kwankwada a cikin cikinsa wannan lafazi yana nuna mana cin abinci ko shan abin sha a cikin makayi na zinare ko azurfa babban laifi ne daga cikin manyan laifuka domin yana daga cikin hanyoyin da ake gane manyan laifuka laifin da Allah ya yi kashe ni da barazana game da wata ukuba a nan duniya ko a gobe kiyama duk laifin da Allah ya ce ga ukubar da ya tana dama mai laifin a nan duniya ko a makoma lahira to wannan ya nuna cewa babban laifi ne wanda sallah da azumi da zakka da haji da sauran ayyuka na ibada ba sa kankare wannan laifi illa kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala to shine anan yace innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam ya san da cewa wutar jahannama ce yake kwankwada a cikin cikinsa lafazin yujarjiru an ciro shi ne daga jarjara idan aka ce jarjara shine kai kawo ruwa a cikin makogoro lokacin da yake sama yana kasa yana kara an gane ko shine ake nihi da ma'ana tamkar yana daukan garushin wutar jahannama ne yana kwankwada a cikin cikinsa wannan kuma yana nuna mana ka'ida shine na aljaza'u min jinsil amal sakamako na kasancewa ta irin abin da mutum ya aikata kamar yanda yayi taurin kai yayi kunnan kashi ya kwankwada abin sha a cikin makayin da Allah ya haramta a sha abin sha ko a ci abinci to shine Allah zai sakauta masa duk irin abin da ya aikata mummunan sakamako shine wutar jahannama shine Ubangiji ta'ala ya faɗa wa jaza'u sayyi'ati sayyi'atu mithluha haka kuma ya faɗa hal jaza'u li ihsani illa li ihsan to dangane da illa wadda ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana cin wani abinci ko shan wani abin sha a cikin makayi na zinare ko na azurfa malamai sun yi sabani wasu suka ce domin cin abinci ko shan abin sha a cikin makayi na zinare ko azurfa nau'i ne wanda yake na takama da jiji da kai wanda kuma bai dace da mumini ba kuma akwai kare wannan kariya wato zukatan talakawa wani talakan dan abincin da zai kai bakin shi yake fama ya samu kai ko gaya a cikin makayi na zinare ko na azurfa kake shan abin sha ko kake cin abinci wasu malamai suka ce wannan ita ce illa domin akwai nau'i na takama da jiji da kai Ubangiji ta'ala ko ya faɗa inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakura sannan kuma akwai kariya wato zukatan talakawa wasu malamai suka ce illa anan saboda kasancewar hadafi na shari'a anan dan a gina mutane akan manufa wadda take kyakkyawa tarbiyya da halaye waɗanda suke na ƙurai domin shi musulunci a kullum famar da yake ya kare muminai game da jin daɗin da zai lalata tunaninsu a ban ƙasa duk abin da zai kai mutane zuwa lalacewa in dai jin daɗi ne to musulunci yakan yi ƙoƙari ya yi hani wasu malamai suka ce illa game da hani game da cin abinci ko shan abin sha a cikin makayi na zinare ko azurfa suka ce domin zinare da azurfa wato su ne asali game da kuɗaɗen da ake amfani da su yin makayi na zinare ko na azurfa to wannan zai janyo ƙaranci game da kuɗaɗen da jama'a suke mu'amala tsakankaninsu yau da gobe domin zinare da azurfa su ne asali game da duk wasu kuɗaɗe da ake amfani da su an gane ko don haka kuɗaɗe na zinare su ne ake kiransu da naniyar na azurfa su ne ake kiransu da rahim to don haka kenan ba da damar a ringa kofuka da kwanuka da menene da cokalla na zinare da azurfa zai kai zinare da azurfan su yi karanci masu kuɗi sun tare komai a gidansu wasu malamai suka ce wannan ita ce illa tare da cewa ibnul qayyim Allah ya ji kansa ya faɗa cewa illar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta saboda yin amfani da su, wato akwai abin da ke kai zuciya ta nisanta game da iyayen da Allah ya halicce ta, shine ma'ana kadai ta Allah a cikin ibada. Ta ci karo da zahirin yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hayya a zuciyar bawa domin kadai ta shi a cikin ibada. Don haka kenan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya illanta ya ce fa inna halahum fi dunya, domin nasu ne su kafirai a nan duniya, su kuma kaga kafirai ba su da wani kaso wato daga cikin ubudiyya wanda mu'minai suke samu a gobe kiyama. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce nasu ne a nan duniya, ku kuma naku ne a gobe kiyama. Kenan dan haka bai dace ba da zuciyar bawa kamar yanda Allah ya hayyaya shi domin kadai ta shi a cikin ibada yin makayi na dinare ko na azurfa ya ci karo da yin haka. Zamu tashi kenan hadisi na gaba. Alal musannif rahimahullahu ta'ala wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وإن الأربع أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها صححه بن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجغونها فقال لو أخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة. فقال يبهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. Wato malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan riwaya ce ta Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza dubiga al-ihabu, manzon Allah ya ce idan aka ji ne al-ihab wato fatar mushi. Lafazin al-ihab ita ce fatar mushi kafin a ji ne. Bayan an ji ne wato ta fita daga layin wannan suna, kenan kafin a ji ne fatar mushe ita ce ake kira da al-ihab. Jam'un ta shine uhub, shine yace ayyu idza dubiga al-ihab. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan an ji ne fatar mushe. Lafazin dubiga an ciro shi ne daga addibag, idan aka ce addibag wato shine jima kenan. Me ake kira da jima? Fata a kusar da dukkan wani datti da duk wata tattaka wadda take na jikinta wadda ta gurbata ta. A rike dukkan wata fata kenan ta jikinta da duk abinda zai iya lalata wannan fata shine ake kira da jima. Shine yace idza dubiga al-ihab, manzo Allah yace idan an ji ne fatar mushe, manzo Allah yace fa kada bakura, tabbas wannan fata ta tsarkaka. In dai an ji mai manzon Allah ya ce tabbas ta tsarkaka. Wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin littafin sa ingantacce kamar yanda malam ya faɗa. Sai ya ce wa indal arba'a, a wurin ashabu sunan, ma'ana al-Imam Abu Dawud da At-Tirmidhi da An-Nasa'i da Ibn Majah, su lafazin su ayyuma ihabin, manzon Allah ya ce duk fatar mushen da dubiga aka ji ne, sai ya ce fa kada dafura, ayyuma ihabin dubiga, duk fatar mushen da aka ji ne, manzon Allah ya ce tabbas ta tsarkaka. Shi wannan lafazi yana nuna koda dabbar cinta bai halatta ba, in dai an ji ne to ta tsarkaka. Don haka Imam Abu Hanifa, Allah ya ji kansa, da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ko da dabba bai halatta ba a ci namanta, an gane ko idan aka fide fatarta bayan ta mutu aka ci mai wannan fata to ya halatta a yi amfani da ita. Illa kasancewar alƙaulun raji sai dabbar da cin namanta ya halatta, an gane ko to wannan in ta mutu akan iya fidewa a dau fatar aje aje ne ayi amfani da ita kamar yanda kenan lafazi wannan hadisi zai zo nan gaba shine yace kenan wato izadu bi gal ihab manzo Allah yace idan an jime fatar mushe faqad takura manzo Allah yace tabbas ta tsarkaka wancan lafazi ko sai yace ayyu ma ihabi duk fatar mushen da dubiga aka jime faqad takura manzo Allah yace tabbas ta tsarkaka hadisi na biyu ko mu ce na kuɗa a baban hadisin Salama ibn al-Muhabbiq Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace dibabu juludil maita manzo Allah yace tsarkakar wato fatar mushe manzo Allah yace tuhuruha wannan dibabu juludil maita manzo Allah yace jini fatar mushe tuhuruha yace shine tsarkakarta dibabu juludil maita jini fatar mushe manzo Allah yace tuhuruha shine tsarkinta indai an je ne cuta tsarkaka idan aka ce almaita a shar'ance malamai suka ce ma mata hatfa anfihi min alhayawana dabbar da ta mutu da kanta an gane ko dabbar da ta mutu da kanta ba tare da yanka na shari'a ita ake kira da maita ko kuma ka ce ma mata min adawabi min ghairi zakatin shar'iyya duk abin da ya mutu na dabba ba tare da yanka yanka na shari'a to shine ake kira da mushi shine yace dibagu juludil maita jini fatar mushi manzo Allah yace duhuruha wato shine tsarkakarta a takaice waɗannan hadisai biyu suna nuna mana fatar mushi tsarkakakka ce to anan sai muka samu hadisi na uku wanda malam yazo da shi hadisin Maimuna Allah ya kara mata yadda ita ce Maimuna bintul Harith wanda ita ce karshen mace daga cikin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura wanda bayan ya aure ta bai koma auren wata mata har ya koma zuwa ga ubangijinsa Maimuna bintul Harith al-Hilaliya wanda khala ce ta Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ma'ana yar uwar mahaifiyarsa ce yar uwar kenan ummul fadl ce uwar Abdullahi dan Abbas Maimuna Allah ya kara mata yadda take cewa marran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi shatin yajurunaha wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya wuce da wato wata matattar dabba suna jenye da ita in aka ce sha ismul jins ne ya hada tinkiya da akuya mufrad ne jam'un sa wato shine shiya an gane ku shiya wato shine jam'i ne na shatu idan aka ce shatun kenan suna ne wanda yake ya hada tinkiya da akuya ita tinkiya sunanta na musamman shine abba'an kamar yanda akuya sunanta na musamman shine alma'az kamar yanda can ubangiji ta'ala ke faɗa wa minal ibil wana wa minal ba'nain wa minal ma'az isnai wa minal ba'nain wa minal ma'az isnai e haka in aka ce al-ghanam shi ma ya hada tinkiya da akuya kankanan dabobi kenan amma in aka ce al-an'am to wannan dabobi waɗanda suke na ni'ima raƙumma da shanu da tumaki da awaki shine anan Maimuna Allah ya kara mata yadda take cewa marran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi shatin yajurunaha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya wuce da bi shatin da wata tinkiya matatta yajurunaha suna jaye da ita za su kai ta jibji su yadda za su kai ta shara su yadda fa qala sai manzon Allah ya faɗa yace law akastum ihabaha manzon Allah yace inda kun so ai da kun fide kun dau fatar kaga wannan lafazin yake nuna mana lafazin ihab wato fatar dabba wadda take matatta tinkiya ce aka ma Maimuna wato kyauta da ita ko kuma kamar yanda yake cikin wata riwaya baiwa ce ta maimuna aka mata kyautar wannan tinkiya to tinkiyar sai Allah ya mata rasuwa anja za a kai shara a yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bar su sai ya ce law akhadtum ihabaha maza Allah ya ce inda kun so ai da kun fede kun dau fatar kun yi amfani da ita faƙalu sai suka faɗa masa inna hamaita suka ce ya rasulallahi dabbar nan fa matatta ce mushe ce yaya za mu fede mu dau fatar menene za mu yi da ita faƙala sai manzon Allah ya ce da su biyu da hiru halma wal qaras manzon Allah ya ce ruwa da baga ruwa na tsarkake ta domin ruwa da baga ruwa da shi ake jima tare da cewa abubuwan da ake jima da su suna da dama a nan wani nau'i ne daga cikin nau'ikan abubuwan da ake yin jima da su a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata shi wanda a yau ma da shi ake jima jima ta gargajiya ita ce wato bagaruwa ƴaƴan bagaruwa tare da cewa jima akan yi ta har da wato bawon ruman shi ma ya sinadari ne wanda yake kusar da dukkan wani datti wanda yake da fata tare da cewa akwai abubuwa na zamani wanda ake jima da su to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da su yudahiru halma'u wal qaras manzo Allah ya ce ruwa da baga ruwa na tsarkake ta ma'ana in dai kun sanya ruwa da baga ruwa to zai tsarkake wannan fata za ku iya amfani da ita kaga wannan hadisi da waɗancan hadisai biyu waɗanda suka gabata suna tabbatar mana da cewa fatar mushe matukar an je mai ta tuta tsarkaka za a iya amfani da ita tare da cewa malamai sun yi sabani akan wannan matsala shin wai in aka jima ta tsarkaka za a iya amfani da ita akan komai ko kuma baya halatta a yi amfani da ita game da komai wasu daga cikin malamai sun keɓance yin amfanin da abu wanda yake bushashe kamar misali in an jima ita fatar kenan za a iya dinka ta a maida ta bahu a ringa zuba kamar misali wani hatsi da sauran abubuwa waɗanda yake dai ba shi da nema tare da cewa wasu malamai suka ce a duk wani abu wanda yake bushashe da duk wani abu ruwa ya halatta a yi amfani da shi wannan kauli kuma shine kauli wanda yake da rinjaye kamar yadda hadisi zai zo nan gaba in dai an jima to komai ana iya yin amfani da shi ana iya zuba ruwa ana iya zuba komai a cikin to shin ya halatta a sayar da fatar ko bai halatta ba wasu daga cikin malamai suka ce a wannan dama ce aka bada rangwame ne aka yi in dai an je mai aka yi yin amfani amma sayarwa baya halatta domin asalin najasa ce malamai suka ce a tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa jimar ita ce tsarkakar wannan fata to tunda ta tsarkaka ya halatta a sayar da ita kamar yanda ya halatta a yi amfani da ita sayar da ita ya halatta gane wannan kuma ita ce faɗa mai riyayi kamar yanda shari'a ta tabbatar mana in dai an ji mai fatar ta tsarkaka to haka ya halatta ka sayar da ita wa an abi salabata al-kushani radiyallahu anhu annahu qala qultu ya rasulallah inna bi ardi qaumin ahli kitab أفانا أكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه وتدقى أبو سألبا الخشني شين جرسوم ابن ناشر الله يكرم سيدا كيف أتشي ونا قداغ منزان الله صلى الله عليه وسلم nace masa inna bi ardi qaumin ahli kitab ya rasulullahi muna rayuwa a kasar wasu jama'a mazawwa littafi lafazin qaum shine aljama'a ma'ana jama'a illa kasancewar lafazin qaum yake banta da mazaje me yasa mazaje ake kiransu da qaum domin su ne suke tsaye-tsayen daka game da duk wasu manyan al'amura da duk wasu al'amura masu muhimmanci. Mazaji su ne a sahun farko. Dan haka wato yare na larabci yake banci maza da lafazin qawm. In aka ce qawm to wannan yake banta da maza, mata ba sa ciki. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Ubangiji Ta'ala yace, ya ku waɗanda kuka gaskata Ubangijinku, kuka gaskata manzanninsa, la yaskhar qawmun min qawmin, kada wasu jama'a wato su yi ba'a da izgidi da wasu jama'a, ma'ana mu'minai kada junan su ya ringa izgidi da juna. Sai yace asa an yakunu khairan minhum, ya kusanta wanda ake musu ba'a ake izgidi da su su zaman tufiyayyu a wajen Ubangiji sama da waɗanda suke yi musu ba'a. Sai yace wala nisa'u min nisa'in, kada mata mu'minai su ringa ba'a da izgidi da ɗan uwan su mata mu'minai. Asa an yakunna khairan minhunna, ya kusanta su matan da ake musu ba'a ake musu izgidi su zamantu sun fi su daraja a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga inda wato mata suna kunshe a ƙarƙashin lafazin qawm, to menene fa'idar a ce wala nisa'u min nisa'in? Don haka malamai suka ce lafazin qawm lafazi ne wanda yake banci wato maza banda mata. Don haka a wancan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, na jagorantar jama'a a wajen sallah ya zame musu limami wanda yafi su ƙwarewa a wajen karanta littafin Allah. A nan malamai suka ce kaga wannan dalili ne wanda yake nuna mace baya halatta ta ma maza limanci, sai dai ta ma ɗan uwanta mata, kamar yadda hadisin Ummu Waraka ya tabbatar da haka. Amma ta wuce gaba ta ma maza limanci, wannan kwata-kwata baya halatta, tare da cewa a cikin magabata irin su al-Imam Tabari shi yana ganin cewa mace tana iya ma maza limanci. Akwai littafi na musamman da malamai suka wallafa akan matsalar mace ta yi limanci ga maza, an gane ko akan wannan matsalar malamai suka wallafa, aka wallafa littafi na musamman hukumu imamatin mar'a lirrijali, hukuncin limancin mace ga mazaje. To dan haka shine yace ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, na limantar jama'a wato wanda yafi su ƙwarewa a wajen karanta littafin Allah. Kenan abinda ake nufi da alqaum su ne mazaje. To shine anan yace inna bi ardi qaumin ahli kitabi, yace ya rasulullahi mu yace mukan kasance a kasar wasu jama'a mazawwa littafi. Littafi a nan imma at-taura ko injila, kenan suwa ake nihi da qaum a nan? Yahudawa ko kuma ɗan mushar, domin Yahudawa su ne wanda Allah ya turo annabi Musa alaihi salam zuwa gare su da littafin at-taura, kamar yadda su banu Isra'il su ne dai wanda Allah ya turo annabi Isa alaihi salam zuwa gare su da littafin injila, kamar yadda ya ce wa rasulan ila bani Isra'ila anni qad ji'tukum bi ayati min rabbikum. To dan haka kenan in aka ce ahlul kitabi lafazi ne wanda yake banta ga Yahudawa da ƴan mushar. In aka ce ahlul kitabi din ma ya zamanto Yahudu ake nihi ko kuma ƴan mushar, domin su ne suke da littafi da Allah ya turo manzanni zuwa gare su. Shi ne yace inna bi ardi qaumin ahli kitabi, yace lalle mu mukan samu kanmu a wata ƙasa ta wasu jama'a mazawwa littafi, Yahudawa ko kuma ƴan musha. Afana akulu fi aniyati, yace ya rasulullahi yanzu zamu iya cin wani abinci a cikin makayansu, ma'ana kwanukansu da tukwanansu mukan iya cin abinci a cikinsu, ma'ana mu a tukunyarsu mu dafa abinci ko mu a rukwanansu mu zuba abinci mu ci. Ala la ta'kulu fiha, maza Allah yace a'a, yace kar ku ci abinci a cikin makayinsu, hakanan kar ku a rutukwanansu ku dafa abinci a ciki. Gani ko hani anan maza Allah sallallahu alaihi wasallama yi cai la ta'kulu fiha, kar ku ci a cikin makayinsu. sai yace illa Allah tajidu ghaira manzon Allah yace sai dai idan ba ku samu wani makayi in banda nasu kun buga kun rasa sidi nasu to yaya za ku yi manzon Allah yace fagsiduha dole ku karba amma in kun karba manzon Allah yace fagsiduha a farko ku wanke makayi wa kulu fiha manzon Allah yace sannan ku ci a ciki kenan ka buga ka rasa tukunyar da zaka dafa abinci sai ta dan mushan ko ba yahudi to anan amma ka rangwamen zaka a ruwan nan tukunya tashi amma kafin ka dafa abinci a cikin wannan tukunya tashi sai ka wanke ta haka nan in kwanan shi ne kara baya halatta kai sai ka zuba abinci ka ci sai ka wanke wannan ana bayani game da kwanukan da suke amfani da su da tukwanan da suke amfani da su amma in sabon kwano ne ko sabuwar tukunya ce wadda ba a taba yin amfani da ita to wannan zaka iya amsa kai zai kai amfani da ita ba sai ka wanke ba amma matukar kwanukan da tukwanan ana amfani da su suna amfani da su to wannan baya halatta mumini ya amfani da su sai bayan ya wanke mincece illa saboda kasancewar su yahudawa da yan mushan ba sa tsantsalin najasa dan su da yawa a cikin makayansu za su zuba giya tukwanansu za su dafa naman alade da sauransu kaga irin waɗannan abubuwa ku baya halatta ga mu domin alade najasa ne za su dafa naman alade a cikin tukwanansu kuma za su zuba abincin da ke akwai naman alade a cikin shi a cikin kwanukansu su ci da haka anan manzon Allah ya ce mana sai mun wanke kenan a farko bai ya halatta ka nema ka amsa kai kokarin samun naka in baka samu naka ne to wannan larura za ta iya fakar da kai ka arna su amma in ka arna su bai ya halatta kai amfani da shi sai ka wanke to anan an ce makayi ko tukunya na bai yahudi ko na ba nasari baya halatta mumini ya yi amfani da shi sai ya wanke to ina ga wanda yake na tsantsar kafirai waɗanda suke mushrikai su waɗannan kafirai ne waɗanda suke masu ɗan dama-dama don karkace su ba yahudawa da yan mushan ba kafirai ba ne a kafirai ne nasi na alkur'ani shi ya tabbatar da kafircinsu kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون to dan haka tsantsar kafirai ne Allah shi ya kafirtar da su da nasi na alqur'ani sai dai suna da dan sassauci game da waɗanda suke kafirai tsantsa waɗanda kwata-kwata ma ba su da littafi ba su da addini to dan haka an ce makayin ba yahudi ko ba nasari a matsayinmu na muminai baya halatta mu yi amfani da shi sai in mun rasa namu in ma mun arna sun akan larura to sai mun wanke za mu yi amfani da su kenan don haka duk wani makayi na kafiri baya halatta mumini ya yi amfani da shi sai ya wanke sannan don haka kuma wannan yana nuna mana halaccin wato masanyar duk wasu kayan amfani tsakankaninmu da kafirai misali kana da makwabci kafiri ba laifi aran kwano aran tukunya wani gatari fantariya da sauransu ba laifi kukan iya ba juna aro da taimako tsakankanin a gane wannan ba laifi ba ne ba iya abinda Allah ya haramta mana wato shi ne ƙauna mumini baya halatta ya ƙaunaci arni ko mai kusacin shi da shi ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ko ɗanka ko matarka ko ma menene ƙauna baya halatta mumini ya ƙaunaci arni amma irin abubuwa na mu'amala ta yau da gobe saye da sayarwa ko ba da aran kaya wannan duka ba laifi a kan yi kaga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba mu damar idan ba mu samu ba laifi muna iya aran kayansu amma sai mun wanke za mu yi amfani da su bangaren ci da sha sannan wannan hadisi yana daya daga cikin dalilan da wasu malamai suke kafa hujja akan cewa giya wato najasa ce, kamar yadda lafazin da ke cikin sahihu Muslim wato shi Abu Sa'laba yake cewa inna nujaru ahlal kitab, yace ya manzon Allah yace mukan yi makwabtaka da mazawwa littafi Yahudawa da ɗan musha, wa hum yaqbakuna fi udurihim la khinzira wa yashrabuna fi aniyatihim la khamra, wato sukan dafa naman alade a cikin tukwanansu kuma sukan sha giya a cikin makayansu, ma'ana kwanukansu. Ya Rasulullahi, za mu iya aran tukunyar mu yi dahuwa ko mu arkwana mu zuba abincin mu ci? Manzo Allah ya ce in wajadtum ghayraha fakulu washrabu fiha, in har kun samu wani makayi wanda ba nasu ba, manzo Allah ya ce to ku yi amfani da shi ku ci ku sha, in dai ba nasu ba ne manzo Allah ya ce in kun samu ku ɗauka ku yi amfani da shi. Kaga a farko kenan baka aran nasu sai in ka rasa. Sai ya ce wa in lam tajidu ghayraha, in ba ku samu wani makayi na daban in banda nasu kawai, ka buga ka rasa sai dai a wajen mu Yahudi ko dan musha. Manzo Allah ya ce farhabuha, wanke makayin bil ma'i da ruwa. Manzo Allah ya ce wa kullu washrabu, ku ci ku sha a cikin makayi din da kuma wanke. Wasu malamai akan wannan dalili suka ce giya najasa ce, illa kasancewar magana mirin shayi giya ba najasa bace ba. Allah ya haramtar da giya saboda wata illa shine taba hankali. An gane ko? Ba dan kasancewar najasa bace, don haka in ta zuba a cikin tufafinka ba sai ka wanke ba. Allah ya haramta shan giya ba dan komai ba saboda tana taba hankali. Kamar yanda akwai abubuwa kamar kusan guda takwas wanda da yawa ana zaton cewa najasa ne, amma a magana ta hakika ba najasa bane, kamar yanda insha Allah bayani ya zo a kansu. Kina a takaice, wannan hadisi yana nuna mana makayi na wanda ba mu ba wannan ba musulmi ba, kenan baya halatta mumini ya yi amfani da shi sai ya wanki, domin muna cikin babin da ke bayani game da hukunce-hukuncen makayi. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة, متفق عليه في حديث طويل. واتو عمران ابن حسين الخزاعي الله يكرم سيدا كي فدا تشوا للي منزل الله صلى الله عليه وسلم ده صحابansa wato sun yi arwalla wato daga ruwan salkar wata mata mushrika, wanda hadisi ne muttafaqun alayhi, malam ya ciro shi daga cikin wani hadisi mai tsawo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbansa aje a nemo ruwa, can suka hango wata mata mushrika ta lauto wato salka akan rakumi, suka zo da ita wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ruwan salkarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa wato suka yi arwalla da ruwan salkar, shine malam ya ciro daidai gabar da tai daidai da wannan babin, shine yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallama wa ashabahu, lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa tawaddu sun yi arwalla min mazadati imra'ati mushrika, wato daga ruwan salkar wata mata mushrika. Idan aka ce mazada wato ita ce salka, in ma ka ce mazada ko ka ce shan ko ka ce kirba, wannan duka sunayen ta ne. Idan aka ce mushriki shine wanda yake mai hada bautar Allah da wani, in ma ya kasance yana bauta ma Allah yana bauta ma wani abu na daban, ko kuma ya zamanto kwata-kwata wani Allah ne kadai yake bauta ma, to mace ce ce mushrika. Ta labto salka cike da ruwa akan ragumi, aka zo da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka yi arwalla da ruwan wannan salka. Shin salka da zaran fata an hede ake yin salka da ita ko sai an je ne? Sai an je ne. Yankan mushriki halaka ne ko kuma haramun ne? Haramun ne, najasa ne, duk abinda arni ya yanka wannan najasa ne. An gane ko? Mushi ne, najasa ne. To amma kaga ai hadisi sun gabata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana fatar mushi in dai an je ne to ta zarkaka, to anan salka ce kuma yankan mushriki ne. aka jeme wannan fata aka yi sarka da ita aka zuba ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suke arwalla da ruwa to ina ga malaman da suka bambanta cewa in dai abu ruwa ne an sa ba za a yi amfani ko da an jeme a cikin fatar mushi kaga an rinjaye fadas domin anan salkaci kuma salkar fatar da aka yi salkar yanka ne na mushriki yanka na mushriki ko na jasa ne amma da yake an jeme fatar kenan ta salkaka kamar yanda yace ayyu ma'ihabin dubiga faqad al-bukhra da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi arwalla da ruwan wannan salka da haka kenan anan salka da duk wani makayi wanda yake na kafiri in dai an zuba ruwa to wannan ba laifi bane kana iya amfani da shi an gane ko ana iya amfani da shi kamar misali randar gidansa da sauransu wannan duka ana iya amfani da shi saboda randa dai ai ba abinci ba ke ci a cikin ta da haka su kafirai Ubangiji ta'ala ya tabbatar mana cewa najasa ne amma najasar su a ma'anance take kamar yanda yace ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas yace ya ku mu'minai ku san da cewa mushrikai kazanta ne don haka wannan najasa a ma'anance ne ma'ana mummunan kudirin da yake cikin zukatan su na kafirci shine yasa Ubangiji ta'ala yace lalle mushrikai kazanta ne amma ba yana nuna cewa in ka dafa mushriki kun gaisa ko ya dafa jikinka cewa najasa ta taba ka sai ka wanke mu a'a ba haka ba ake ne an gane ko kenan anan duk wani makayi nashi in dai wanda yake ci yake sha ne to ba za mu yi amfani sai mu wanke amma sauran makayi nashi wannan duka muna iya amfani da su ba najasa ba ne najasar a ma'anance ne وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري وتلقى أنس الله إكرم سيدا كيف أتشي وأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم لدي أكشي من ذا أن صلى الله عليه وسلم إذا أكشي أكشي abinda ake zuba wani abin sha a cikin sa ko kuma ake zuba abinci a cikin shi shine ake kira da alqada jammu sa shine alqada ngani ko alqada aku shi kenan shine yace anna qadahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle aku shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kasara wato ya tsage fattakaza makana sha'i aku shi kwa akan yi shi ne da iccen kiriya kamar yanda ake sassakawa ake yin shi shine wanda ake kira da hukuru duk da cewa kalima ta hukuru ina ji barbarci ne kamar yanda suke fada haka ne ko akwai barbari a cikin ha yawa in aka ce hukuru barbarci ne a Hausa kenan shine ake cewa akushi na itace ne da ake da cokali da kuyar duka na itace ne iccen kiriya iccen da ake yin turmi da shi to shine ake yin waɗannan wato akusa shine yace anna qadaha annabi sallallahu alaihi wasallam lalle akushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kasara ma'ana ya tsage irin yanda ƙurya take tsagewa fattakaza makana sha'bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kale gurbin tsagar silsilata min fidda wato da wani zobe wanda yake na azurfa irin yanda ake dinke kore ma'ana ake kamewa duk da cewa yanzu yau kwaryan ma babu ita sai ka gama unguwa ka jira gida goma da wuya zaka samu roba ta ci mahallinta da sauran kwalinka amma me za mu iya misali yau mu gane da shi kamar misali yanzu ka dauka kamar irin waɗannan babura idan roba ta tsage ya ake ana dinke ta kamar ringe da ake yi ai akan sa waya ana dinke kamar nan akame nan sannan nan akame nan nan akame nan gurin tsagar to gurin tsagar shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kame shi da wato zobe wanda yake na azurfa aka kame nan aka kame nan aka kame nan k kenan daidai wurin tsagar aka kare shi ne yace fattakhadha makana shal manzon Allah sai ya kare gurbin tsagar da silsilatan min turba ma'ana zubi wanda yake na azurfa silsila mufrad ne jam'unsa shine salati ma'ana sarka zubi wanda yake na sarka in aka ce silsila shine ma'ana zubi da junan shi yake haduwa da juna haka wannan hadisi yana nuna mana cewa tare da cewa bayani ya gabata makayi na zinare ko na azurfa haramun ne mu ci abinci a cikin shi ko shan wani abin sha a cikin sa amma idan makayinmu ya tsage to ba laifi zobe na azurfa mukan iya kamewa an kame ne domin a ci gaba da yin amfani da wannan makayi amma ba dan adu ba kuma ba dan an rasa karfi ko wani karfen tagulla da sauransu a'a dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana halaccin haka wato shine sai ya kame tsagar an gane ko da zobi na azurfa amma in mutun ya kame dan ado da sauransu to wannan kuma baya halatta kenan akan halacci ne mutun zai iya kamewa dan haka bayani ya gabata shi ado na zinari da azurfa abu ne wanda yake kwanta da mata maza baya halatta su mako ya keɓanta da su a ɓangaren abin da ya shahi abin da za su sanya na tufafi ta yi sarƙa ta yi ɗan kunne ta yi wari-wari da kwandugga da riga da zane da duk abin da za ta iya yi na ado na zinare ko azurfa ya halatta ga mace amma daidai da masayin kwaɗi baya halatta ta yi namiji mun yi bayanin cewa kwata-kwata baya halatta ya yi ado da zinare azurfa ita kaɗai ce aka masa rangwame zai iya yin zobe na azurfa in haƙorinsa yana girgirwa za a iya sanya azurfa ma'ana a kame masa haƙorin da irin misali kamar marƙin takobi wannan ana iya yi na azurfa domin wato a razanar da abokan gaba a fagen fama haka in mutum misali an yanke masa hanci ba laifi ana iya masa hanci na azurfa da sauransu wannan duka ba laifi bane ana iya yi amma duk abin da ya wanece haka abu wata azurfa ko wata shan da ake sanyawa a hannu ta azurfa ko wani gilashi na azurfa ko na zinare to wannan duka kwata-kwata baya halatta namiji ne ngane ko ko wani dan makulli yayi na azurfa ko wani bito na riga yayi na azurfa ko na zinare wannan duka baya halatta amma kamar zobe kamar kame haƙori ko hanci ai masa na zinare na azurfa nake ne idan an cire masa hancin wannan duka ba laifi bane ana iya yi ya halatta to shine anan malam kenan ya zo mana da wannan hadisi wanda yana nuna mana lalle akushi in ya tsage to ba laifi akan iya kame bakin inda ya tsage ma'ana da azurfa a sanya zobe na azurfa a kame ya halatta kenan baya cikin hani game da ci ko sha a cikin makayi wanda yake na zinare ko na azurfa azurfar ana iya kamewa da ita kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kame wato bukurinsa ko akushinsa kenan daidai tsagar manzon Allah ya sanya zobe na azurfa a kare na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ganin kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.